بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ينزو دمك مغانا yammacin ranar Alhamis ce da ta daidai da 4 ga watan Ramadan. Hijira Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam na da shekara 1432, daidai da 4 ga watan August shekara ta 2011. Wannan shine kasar na 16 daga cikin jiringar tafsirin Al-Qur'ani mai girma, a inda muke karantawa daga littafin Umdatut Tafsir an Al-Hafiz Ibn Kathir. واللفر ببن مالبي الحافظ ابن كثير الدمشقي وان دعاك سامو الشيخ احمد محمد شاكر الله يغافر تامس باكي لا يزون ايجار وانا لتاكي يكوم اينهم ابتكي حديثا لكي تكينش اذا جماعة مسلمي بسمان تابا اتون فرقو فرقون كراتون حرزوا كراتون جيا منبينة شوى شعرفة جيتي لشنفتا اكي تيوى تفسيري ainihin jiyan din ne muka fara tafsiri dangane da ta'awudi, ba dan komai ba saboda nassoshin Alkur'ani da suka nemi a jimillance dukkan musulmi ya rinka neman tsari. Wannan nassoshi na Alkur'ani waɗanda duk mun karanto su, waɗanda su kuma na musamman ne, da suka nuna cewa dukkan wanda zai karanta Alkur'ani to ya fara da ainihin ta'awudi, kamar yadda ajiya din da kuma wasu lokuta a baya ne ta faɗi. Muna tafsirin Al-Qur'ani ne a bisa tafarkin malaman farko, wato salafus salih. Su kuwa ba gaggawa suke su sauka ba, suna bi a hankali ne. Naga za ka same su suna da ilimi ɗan kaɗan, amma ilimin yana da ɗimbin albarka. Sai ka ga cikin sahabban Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam wani bai sauke Al-Qur'ani ba, wani hadisan shi ba su wuce ƙwaya biyar ba, amma kuma ya kai ya komo a cikin ilimi. Ba dan kuma ba saboda dan abin da ya dauka na ilimin ba gaggawa yake ba. Suka ce idan suka karanta aya 10 a wurin malami ba za su wuce ta ba, na farko sai sun iya karantawa, na biyu sai sun haddace, na uku sai sun gane fassara, na hudu sai sun gano hukunce-hukuncen da ke ciki, sa'annan sai sun yi aiki da hukunce-hukuncen, sannan sai su ƙetare ta zuwa aya ta gaba. Da wannan tsarin ne Allah shi da kanshi ya saukarwa da Annabi sallallahu alaihi wa sallam da Al-Qur'ani. Amma da farko sai Annabi ya rinka gaggawa, idan malamin shi yana karantawa shi ma kuma sai yana marmaza yana karantawa. Dalilin haka shine yana kokarin ya marmaza ya haddace kafin malamin shi ya nisa daga inda yake biya mai. Sai Allah madaukakin sarki ya kwantar mishi da hankali, yace sanuqri'uka fala tansa. Kai hakuri, zamu karantar da kai karatun da mun yi maka alkawari ba za ka manta shi ba illa ma sha Allah, sai abin da Allah ya so ka manta. To shikenan, daga wannan lokaci, kamar yadda Abdullahi dan Abbas yake faɗi a riwayar Bukhari, sai Annabi sallallahu alaihi wa sallama sai ya shiru har sai malamin shi ya gama karantar da shi. A ƙarƙashin wannan ne fassara ayoyin la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bihi inna alaina jam'ahu wa qur'anahu. Allah yake in ana karanta maka ka daina motsa harshen ka, maka natsu kai saurare. Allah madaukakin sarki ya maka alƙawarin zai tattara karatun shi ya haddace maka shi a zuciyarka, sannan kuma zai kantar da kai karatun shi yadda ba za ka kuskure ba, sallallahu alaihi wa alihi wasallam. To wannan shine tsarin da Allah madaukakin sarki ya saukar da Al-Qur'ani babu gaggawa. Allah yana da ikon wannan Al-Qur'ani ya saukar da shi jumilla ɗaya a matsayin littafi a miƙawa Annabi sallallahu alaihi wa sallama, shi a haddatar da shi a rana guda, ya fahimce shi a rana guda, ya tashi kuma a cikin wata ɗaya ya musu tafsiri, shikenan ya koma ya rasu, ya isar da saƙon Allah. Amma kaga sai da aka ɗauki shekaru ɗaya bayan ɗaya ana karantar da Al-Qur'ani tsawon shekara nawa? Tsawon shekara 23. Shi yasa yake ala muksin innan ai abisa jinkiri. Haka Allah ya rinka saukar da ainihin Al-Qur'ani. Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya yi wa Qur'ani kyakkyawar fahimta, sannan ya isar da aikin da Allah ya sa shi. Da Allah yake cewa wa anzalna ilayka dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhim
mun saukar maka da alqur'ani don ka bayyana mutane abin da aka saukar musu. Annabi yayi bayani da fatar baki sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Annabi yayi bayani a aikace. Annabi ya rinka lura da sahabban da suke fassarawa da kuskure a aikace ko kuma a wajen fassara sai gyara musu. Sahabi Ammar, Annabi ya aike shi wata haja, da ya tafi wannan gari ko anguwa sai janaba ta kama shi. Da ya nemi ruwa ya rasa, sai ya ga cewa to shikenan. Annabi ya karantar da su taimama yadda ainihin ake shafar fuska da hannaye idan babu ruwan alwala. To amma idan janaba ce da ta game jiki fa, sai ga to wannan karatun bai san shi ba. Dan haka sai ya je ya samu wani wuri ya cire karan shi sai ya tabirge kuma yadda jaki yake yi. A matsayin wannan shine taimama ta wanka. Kaga anan ya fassara da yake fahimta kenan ta waɗancan ayoyi da suke magana akan ainihin taimama da sauransu. Ya fassara haka sai zan yi kuskure. Ya dawo ga Annabi sallallahu alaihi wa sallama sai Annabi ya ce inna ma yakfika an taf'ala hakaza, ai ya isar maka in kai haka. Sai ya buga tafukan hannayen shi a ƙasa ya ainihin shafi fuskar shi da abin nan tafukan hannayen nashi, sai ya ce ya isar maka, ma'ana ko rashin ruwa ne ko kuma ga ruwan ba za ka iya amfani da shi ba saboda sanyi, ko kuma janaba ce ta same ka, ko wata ruwa makamanciyar haka da ta hana ka kai alwala ko kai wankan janaba. To duk taimama iri ɗaya ce, babu bambanci tsakanin taimamar alwala da taimamar wankan janaba, duk iri ɗaya ce. Kaga wannan gyara ne Annabi ya mishi na kuskure. Sannan wani sahabi ya saurari aya alqur'ani da ya karanta da take cewa fakulu washrabu hatta yatabayyana lakum alkhaytul abyad min alkhaytil aswad min alfajr, ku ci ku sha da dare rakin azumi har sai lokacin da kuka iya bambance farin zare daga bakin zare. Iya idda aya ta sauka kenan, sai sanda kuka iya bambance farin zare daga bakin zare kenan. Sai je samu farin zare da baki, sai ya hada su wuri guda, daki kwa da duhu, da daddare da azumi yayin ta cin abinci har gari ya waye, rana ta fito, haske ya cika dakin shi dodar. Sannan ya ga wannan fari ne, wannan baki ne, sai ya ce to kaga fassara aya ya tabbata. Amma shi da kanshi kuma sai ya ga anya kai, ko da aya ta fassaru amma akwai magana. Sai je ga Annabi sallallahu alaihi wa sallam. To dama ya sanya zarrukan ne sun danne fulo, haka fulo ya danne su sun leko. Sai Annabi ya ce zarrukan guda biyu kasa a ƙarƙashin matashi, ce eh, yace lalle matashin naka yana da tsawo. Sai ce ai abin da Allah madaukakin sarki yake nufi da farin zare da bakin zare, baki yana nufin duhun dare, fari kuma yana nufin hasken alfijir. Sai ya ce ai abin da Allah yake nufi shine ku yi ta cin abinci, ku yi ta shan abin sha da daddare da watan azumi, babu laifi, har sai kun ga hasken alfijir ya fito daga duhun dare. A lokacin ne sai waɗannan kalmomi guda biyu sai suka ƙarasa sauka, shine minal fajil. A da ba su sauka a haka gaba ɗaya ba. To haka Qur'anin ya rinka sauka a hankali a hankali. Sannan suka ji Qur'ani yana cewa alladhina amanu wa lam yalbisu imanahum bidhulmin ulaika lahumul amn wa hum muhtadun. Waɗanda suka yi imani, tunda suka yi imani ba su taɓa hada imaninsu da zalunci ba, waɗannan su ne suke cikin aminci da shari'a. Sai suka auna wane ne zai iya cewa tunda ya musulunta, tunda ya imani bai taɓa zalunci ba, bai taɓa cuta ba, domin abinda zahirin ayar take nunawa daga ran da ka musulunta har ran da za ka mutu a matsayinka na mumini, to kadai za ka tabbata mutumin kirki ne shiryayye a nan duniya cikin aminci, kuma a lahira in baka taɓa cutar wani ba, in baka taɓa cutar kanka ba. Sai suka ga to wane ne zai iya rayuwa irin wannan a ce baka taɓa cuta ba. Sai suka zo suka gaya wa Annabi sallallahu alaihi wa sallam, sun karanta ayan nan sun fassara ta, amma fassarar ta yi musu nauyi. Ya kan faru haka kai ma a yanzu a matsayinka na ɗalibin ilimi, za ka karanta abu, za ka ga abin ya fassaru, amma sai kuma ka ga ma'anar da ka fahimta sai ka ga ta yi maka nauyin ɗauka, to akwai matsala ke. Saboda haka sai suka je sai Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce abinda yake nufi da zalunci a cikin ayar ba zalunci na ka cucuwa ne kai wa wane kaza a zalunci shirka ake ni yace ba ku ji maganar Allah madaukakin sarki ba a bisa harshen bawan shi Luqman da yake cewa ya bunayya la tushrik billah inna shirka la zulmun azim ya kai dana karka hada Allah da kowa domin hada Allah da wani shine babban zalunci sai yace to abinda ake nufi da zalunci a can shine shirka ma'anar ayar kenan tun daga ran da kai imani ka zauna har ka mutu baka taba shirka ba to kai ne shirye a nan duniya a ranar lahira kuma kai kake cikin amincin da zaka samu darus salam ita ce aljanna idan jama'a sun gane wannan da kyau ashe qur'anin nan baya buƙatar a yi mishi gaggawa jama'a yana buƙatar a tsaya ne a karanta shi a fahimci hukunci hukunci sai sa zaka ga malamai sun bi salo iri iri wajen fassara alqur'ani الإمام ابن كثير عندما كرت تفسير شيء جنا كرنت القرآن أجمل لنتن يكرنتر ينونا مك فسر ينونا مك نهو ينونا مك هكنشه هكنشه يكاو مك تاريه يمك وأذي يكاو مك وسمع لما يكون سيسك بسلام سكه كأي سكه وأتكن القرآن كما الإمام أبو بكر الجصاص كما الإمام أبو بكر من العربي كما الإمام أبو عبد الله القرطبي كما الإمام الثائي kasu na malamai sun yi aikace-aikace akan alqur'ani wani malamin kuma in ya tashi nahwu da sarf ne kada ya dame shi na alqur'ani kama al-allamatul ukbari shekara 700 da suka wuce ya zauna yawa alqur'ani li'iradi gaba daya ya sa mishi imla ma manna bihir rahman shi kawai yana duban grammatical technicalities ne na alqur'ani nahwu qur'ani kawai yake dubawa ya biye wa qur'ani bayani gaba daya irin wadannan to gaskiyar lamari jama'a a matsayin mu da muke daliban ilimi to gaggawa ba ta mu bace dan haka muna bin sannu-sannu wajen tattauna mas'alolin alqur'ani yanzu kun gajiya da shekaran jiya mun tattauna magana dangane da falalar suratul fatiha da hukuncin karanta ta a sallah da hukuncin mamu ya karanta ta da kuma bayanai da suka shafi wannan sannan a jiya muka fara tabo dangane da hukuncen ta'awudi muka bayyana irin kaifiya ma'ana yaya ake ta'awudi to abinda nake so in kai mu gare shi anan shine daga cikin sunnar annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama wajen karantar da alqur'ani da hadisi da abinda ya shafi zikirori da abubuwa kamar irin su tahiyya da salati wani lokacin fan annabi sallallahu alaihi wasallama ya karanta musu to sai ya dauki dayan salo guda biyu salam farko shine sai yace to ku yi bayan nayi sai ya rinka karantawa suna fadi kamar yadda kaga malamin islamiya yana yi sayyidina umar yazo ya zauna akan minbari ranar juma'a hudu ba yake yi sai karanto at-tahiyatu lillah az-zakiyatu lillah at-tayyibatu salawatu lillah yace haka annabi ya karantar da mu akan minbarin Abdullahi dan Mas'ud yace annabi ya karantar da ni tahiyya ina gaban shi har ma tafin hannuna yana cikin tafukan hannayen shi ma'ana mun yi rike tafukan hannaye kamar masu gaisuwa ya karantar da ni at-tahiyatu at-tayyibatu salawatu lillah haka har zuwa ƙarshe sa'annan Bara'u dan Azib yace annabi sallallahu alaihi wa sallam ya karantar da shi addu'ar da ake yi wajen bacci in za a kwanta da daddare da ya gama karantar da ni sai kuma ya ce tabbiya in ji yaya karatun ka ɗauka da kyau to abinda nake mana ishara jama'a tunda muka ce za mu yi tafsirin alqur'ani ne alal manhajiyyati salafiyya ma'ana a bisa tafarkin malaman farko yadda annabi da sahabbai suke karantarwa to da gwargwadon ikon mu ma za mu rinka kamanta haka idan ta kama ba dan komai ba dan ya zama ba wai tafsirin alqur'ani kadai ka zo ka ji ba in aka zo kan wata addu'a za a ce to kowa ya karanta dan ya zama a daidai wannan lokacin an karantar da kai lafazin kai ma ka iya sai kaga da haka ne su Imam al-Bukhari suka kewaye duniyar nan kaf suka karantar da addinin musulunci in ba haka ba za ka yi mamaki littafin Imam al-Bukhari ya yadu duk duniya tafsirin Jalalain ya yadu duk duniya Imam al-Bukhari da ya gama rubuta wannan littafin zuwa yake yana aikawa sai ya ce misali a gaya wa mutanen Sokoto su taru ranar 15 ga watan Ramadan a ce mutanen Kebbi su ma su zo mutanen Zamfara su ma su zo mutanen Katsina su ma su zo, sai a tattaru a samu wani babban masallacin Juma'a. Imam al-Bukhari yayi musu karatu da safi, yayi musu da yamma, na kai sallar magriba kuma a zauna zaman karban fatawa. Sai zama wannan mutum yana Katsina, wancan yana Gwandu, wancan yana birnin Kebbi, sai kowa ya rufa rumfashi, sai ya taho ɗauka karatu kwana bakwai. To in ka zo ka zauna gaban Imam al-Bukhari da safe ya muku karatu, da la'asar ya muku, da magariba ai zaman fatawa, kwana bakwai, sai kaga Allah ya albarkaci sauran rayuwarka da zaka rayu. Sai kaga mutum mahauci ne, ko kafinta ne, ko tela ne, ko tinka ne, in ka zo wata mu'amala ta haɗa ka da shi, sai kaji yana jawo maka aya, sai kaji yana jawo maka hadisi da isnadi. Kai nan ka ɗauka mahauci ne kawai yana yankan nama ne, ko kuma kafinta ne kawai tsatsaka kata ko yake, ko tela ne kawai yankan yadi yake, sai kaji yana ɗauke da hadisai a kan shi. Me yasa? Ya taɓa sadaukar da kwana bakwai a cikin rayuwar shi, ya ji ya zauna gaban malamin duniya al-Imam al-Bukhari. Al-Imam al-Suyuti haka ya rinƙa tun daga ƙasar Masar jama'a, yau shekara 570 da ta wuce, sai da ya zo birnin Kano, sai da ya zo birnin Katsina, sai da ya zo birnin Sokoto, sai da ya je Bidda ta ainihin Adamawa Niger State. Imam al-Suyuti duk sai da ya shiga waɗannan garuruka na addinin musulunci ne, ana musulunci fiye da shekara 500 kafin ya zo, amma duk da haka sai da ya je karantar da waɗannan littattafai tafsirin Jallalain. Shi yasa sai da duk inda ka kewaya a duniya tafsirin Jallalain ya shiga, haka kuma ya kada ya gabashin duniya, haka ya yammaci, babu inda bai shiga ba, har kasar Turai sai da ya shiga. Ya je kasashen Kosovo, Armenia, Azerbaijan, ya karantar da waɗannan. Domin Imam Suyuti banda Allah ya azurta shi da ilimi, Allah ya azurta shi da dukiya, saboda haka ba abin da ya shafe shi. Laula Nahar yana cikin harkar karatu, domin mahaifin shi ya tara dukiya, ya rufe ya bashi shi kadai, daga shi sai mahaifiyar shi, mahaifiyar kuma ta yafe mishi, tace je bi harkar da zai, shi kuma gaba ɗaya sai sadaukar da rayuwar shi da dukiyar wajen taimakon addinin musulunci. To jama'a, ya kamata ire-iren waɗannan tarbiyyar ya kamata mu rinka kwaikwayo, ko kun fahimta jama'a? Don haka maganar gaggawa ba ta mu bace a ce yau an zo an yi tafsirin ayoyi 30 kafin azumi ya zo ƙarshe a ce an sauka. A'a, abinda muke so su muke a hankali za mu rinka bi, muna ɗiban ilimi, muna koyo, muna bin sawu waɗanda suka gabace mu, domin mu samu albarka da gwargwadon yadda Allah ya ɗiba mana. Malam yace bismillahirrahmanirrahim, ita suratul Fatiha ta fara da bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim, basmala kenan, kamar yadda zamu zo mu ji mawaki yake cewa laqad basmalat laila ghadata laqituha faya habbaza hadha alhadith almubasmal. Ma'ana abinda ake nufi da basmala shine yace bismillahirrahmanirrahim, kamar yadda aka ce sabbaha yace subhanallahi kenan, hawqala ya ce la haula wala quwwata illa billah, ina fata an gane, hayya ala ya ce hayya ala sala, haka to basmala ya ce bismillahirrahmanirrahim. Mawaki ya ce laqad basmalat laila ghadata laqituha, wai ya je wurin budurwar shi ne, sai suka hadu, da ta zo za ta fara jawabi za su gaisa, sai da ta fara da bismillahirrahmanirrahim, shi ko sai abin ya mai dadi, yace fa ya habbaza hadha alhadith almubasmal, ma dalla da irin wannan tadi da ake fara shi da bismillah, ka ji gayu kenan tun nada. Iftataha biha sahabatu kitaballahi, ya sahabbai sun fara buɗe littafin Allah da ita bismillah din, daga buɗe littafin Allah sai kaga bismillahirrahmanirrahim, ko to haka sahabbai suka fara. Wattafaqa alulama ala annaha بعض آيات من سورة النمل فنما لما المسلمين سنها دو أكن شوى إتا بسم الله الرحمن الرحيم ونبنغريني نعينهم سورة النمل واتونا نواتا آياكو أجكين سورة النمل تتشي أينه إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم نفاتا أنغاني لوكا تندا annabi Sulaiman yazo ya kafa rumfa ya zauna, ma'ana ya aka aje mai kujera ya zauna, tsuntsaye suka zo baki daya suka hadu a saman shi, sai nan da nan kowanne ya kale, kai kaji sarakuna irin nada, ma'ana ba laima za a sa ba, ba rumfa za a sa ba,
sarki ne saboda sarauta kawai wannan aljani ya zo ya kawo kujera sai ya zauna a rana saboda sarauta tsuntsaye kuma sai kowanne yayi fifirwa sai ya zo sai ya kale sai a hada fuffuke da fuffuke sai inuwa ta samu mai martaba annabi Sulaiman ina fata an gane kaji sarauta ke to shine can sai ga rana ta bullo lafiya aka ce ai to ka san a fada akwai tsegumi kuma ai ranka ya dade alhuda-huda ne bai zo ba shi yasa ga rana ta hudo akwai tsegumi akwai gulma in dai aka je har ka fada ko kai ne ka aje fada a kofar gidanka sai an yi gulma fa bai nemi izini ba bai kaza ma ne la aral huda-huda hu kana min al-ghaibi la u'azzibannahu sai ne mai azaba sai ne mai kaza ko kuma sai ya zo da jawabi shi ma tun da tsohon bafade ne alhuda-huda ya san cewa yanzu haka an riga an kitsa an yi ziga an yi kaza dan haka da ya tashi zuwa shi ma sai ya zo da labari wanda zai karya zuciyar sarki yace ahattu bima lam tuhit bihi waji'tuka min saba'in binaba'in azim ce ai ranka ya dade ai ba babban zana tafi ba ai naje na ga abin da kai da kanka baka taba gani ba mai martaba ce ni din yace yace ai wata mace ce komai ka sani tana da shi utiyat min kulli shay'in wata sarauniya ce tana da komai a duniya walaha arshun azim tana da wani babban gadan sarauta kaga me yake nunawa yafi naka tunda yace baka taba gani ba to sai annabi Sulaiman ya ji hankalin shi ya tashi shine fa ibada takarda to je kaka kai mata takarda amma da yake annabawa da Allah ya ba su sarauta suna gabatar da harkar annabta da da'awa fiye da sarauta sai aka fara kiranta zuwa ga addinin musulunci Allah ta'alu alayya wa atuni muslimi karki min girman kai da ke da jama'a ki ku zo ku musulunta kawai shine zaman lafiya shine ita kuma sai ta danyi hankali sai ta dubi fadawa me kuke ga ya kamata mu yi ne wannan mutun yaya zamu yi ne a aika mishi da yar kyauta ne mai wa talauci ne yake damun shi ko ko ya kuke gani ne sai kawai sai fadawa suka ce a ai mu masu karfi ne na hanu ulu ba'sin shadidi muna da karfi mun iya yaki kaza kaza aje a kamo miki shi ma a kawo shi nan a daure sai ta ce a innal muluka idza dakhalu qaryatan afsaduha waja'alu a'izzata ahliha azilla wa kadhalika yaf'alu yace wallahi wadannan sarakunan ba irin su ne ake kamowa ba in muka bari suka shigo garin nan za su kacce da garin dukkan mu nan sai sun daure mu sai sun wulakanta mu haka za su yi mana in muka bari suka zo to shikenan dai aka san yadda akai aka san yadda akai kaji abin da alhuda-huda yazo da labari kaga ashe labarin alhuda-huda a takeice abin nan ba wannan tarihin muka dauko ba amma abin da muke so ka gane shine da annabi Sulaiman ya tashi rubuta mata takardar a ciki sai aka ga ya ce innahu min Sulaiman wannan takarda ce daga annabi Sulaiman wa innahu bismillahir rahmanir rahim da sunan Allah mai rahama mai jin kai Allah ta'alu alayya wa'tuni muslimina kar ku sake ku yi min girman kai ku taho ku musulunta ku sallama kanku ga Allah to wannan aya guda ɗaya ce a cikin suratul naml amma kaga wani bangare nata na dauke da bismillahir rahmanir rahim kenan ita bismillahir rahmanir rahim ba a qur'ani ne ta fara zuwa ba ba a wurin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallama aka fara ta ba annabi Sulaiman ya amfani da ita to sa'an nan kamar yadda kaga annabi Sulaiman ya rubuta wasiqa zuwa ga wanda ba musulma ba da bismillahir rahmanir rahim haka annabi ya rinka rubuta wasiqu suna dauke da bismillahir rahmanir rahim zuwa ga sarki Hirakal wato Heraclius da kuma sarki ainihin Kaisar da makamantan su ya rinka rubuta da bismillahir rahmanir rahim min Muhammadur Rasulillah ila kalaka da aka zo sulhin Hudaybiya manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama da shi da kafiran Makka za a yi sulhu a samu kwanciyar hankali da alƙawari da yarjejeniya ta zaman lafiya Sayyidina Ali shine sakatare general na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya ce ka rubuta bismillahir rahmanir rahim hadha ma salaha bihi Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallama Suhail ibn Amr da sunan Allah mai rahama mai jin kai wannan shine sulhun da Muhammadu manzon Allah ya da Suhail dan Amr wakilin Quraishawa sai wannan kafiri Suhail sai miƙe yace chapdi jam wannan kini bibi ne mu ba mu taba jin wani bismillahir rahmanir rahim ba yace sai yaya yace mu abin da muka sani bismikallahumma kawai amma wani arrahmanir rahim sam daga haka aka fara jayya sannan mu ba mu aida mun yadda kai rasulullahi ne da ba ai jayya da kai ba abinda kadai yasa nake tattaro mana waɗannan bayanai shine dan ka gane bismillahir rahmanir rahim annabi sallallahu alaihi wa sallama ya fara da ita annabi Sulaiman ya fara da ita haka nan kuma ake buƙatar kai ma in ka zo zaka rubuta takarda ko wasiƙa ko jawabi ka fara da bismillahir rahmanir rahim daga cikin magabatan mu a ƙasar nan sardauna duk da bokon shi duk da sarautar shi duk da muƙamin shi in yazo zai fara jawabi da turanci ne da hausa ne kai har jawabin da zai gabata a sarauniyar ingila na karbar yanci sai da yace bismillahir rahmanir rahim ya fassara ta da turanci izza kenan shi yasa kaga Allah ya daukake su sunan sardaunan aka fadi sai ka ji tsigar jikinka ta tashi saboda me saboda sun tsaya wa Allah sai Allah ya tsaya musu to dan haka kar ka ji shakka duk inda zaka yi jawabi lecturer ne kai a pharmaceutical department ko a law ko a engineering ko accountancy ko business admin ko english language ko a ina ne aka gayyace ka a za ka yi paper presentation ne a wata seminar ko workshop ko wane ne kai musulmi ne try to identify yourself with the religion of Allah bismillahir rahmanir rahim in ba su san ma'anar ta ba ka fassara musu in the name of Allah ka fassara musu da sunan Allah ka fara me laifin an fara da sunan Allah babu laifi an tambaye ka sai ka ce shi ya halice ka haka yace maka duk sanda zaka yi jawabi dan haka kana bin umarnin mahaliccin kai kar ka ji kyama musulunci izza ce musulunci daukaka ce daraja ce ba kaskanci a cikin musulunci mallai yace to haka sahabbai suka ainihin bude alqur'ani da ita sannan kuma ga tanan tazo a cikin suratul naml thumma ikhtalafu sannan sai kuma su malamai sai suka yi sabani hal hiya ayatun mustaqilla fi awwali kulli sura shin da ake ganinta kuma a farkon kowace sura aya ce mai zaman kanta aw min awwali kulli suratin kutibat fi awwaliha ko kuwa dai ana rubuta ta ne a farkon kowace sura ita din a wannan hali ba aya bace aw annaha ba'du ayatin min awwali kulli sura ko kuma wani sashi ne na wata aya dake farkon kowace sura aw annaha kadhalika fil fatiha duna ghairiha ko kuma ita din aya ce guda a Fatiha amma a wata surar ba aya bace duk wannan fa malamai sun tattauna akan kowace tambaya ɗaya da kaji anan aw annaha kutibat lil fasli ko kuwa an rubuta ta ne tsakanin ƙarshen waccan sura da farkon wannan sura dan a bambanta cewa an ƙara ke waccan sura yanzu an shiga wata sabuwar sura jama'a kun fahimta la annaha ayatun a ƙarƙashin haka sai zama ita ba aya bace kenan wato ta zama mai bambance surar da ta gabata ne da wadda za ta biyo baya kamar in ka gama karatun alam tara kaifa sai kuma kaga bismillahir rahmanir rahim sai kaga li ilafi quraish to sai zama kenan li ilafi anan da alam tara kaifa ba surori ɗaya bane menene ya bambance maka su wannan bismillah dake tsakanin su ala aqwalin mallan yace maganganu ne dai masu yawa lil ulama'i waɗanda malamai suka yi salafan wa khalafan tun daga malaman farko har waɗanda suka zo bayan su wa zalika mabsutun fi ghairi hadha al-mawdu mallan yace wannan magana tana nan malamai sun shimfida ta a wasu wurare waɗanda ba nan ba idan ka je kana karatun tafsirin Qurtubi zaka ga al-Imam al-Qurtubi ya tattauna ta zaka ga al-Imam an-Nawawi a cikin littafin shi al-Majmu'u sharh al-Muhadhab ya tattauna ta to abinda ake cewa wannan ba wuri ne na a tsaya a ce za a shimfide bayanai duk wannan tattaunawar sai an warware ta ba a'a ingantacciyar magana ita ce bismillahir rahmanir rahim bangaren aya ce a cikin suratul naml kamar yadda take ana rubuta ta kuma tsakanin surori dan ta zama mai bambancewa tsakanin waccan sura da wannan sura kamar kuma yadda ita bismillahir rahmanir rahim din aya ce a farkon suratul fatiha to wannan maganar ita ce tafi kowace jan sabani tsakanin malamai amma magana mafi inganci kodawar shi kake yi, kodawar shi kake yi, to ingantacciyar magana Fatiha ayi bismillah aya ce, wannan ita ce ingantacciyar magana. Domin galibi za ka ga masahif bi riwayati warsh, Qur'ani da aka rubuta su da riwayar warsh, za ka ga bismillahir rahmanir rahim ba matsayin aya take ba. To ingantacciyar magana gaskiyar lamari bismillahir rahmanir rahim a kowace qira'a, a kowace riwaya ingantacciyar magana to aya ce ta farko a cikin suratul Fatiha. Za mu kawo bayanai kaɗan inda za a je a koma a sake dudubawa insha Allah. Malam ya ce wa fi sunan abi dauda bi isnadin sahihin an ibn Abbas anna rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallama kana la ya'rifu fasla as-suwar sura. A cikin littafin Abu Dauda, Abdullah dan Abbas yace manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama da farko baya sanin bambancin waccan sura da wannan sura, hatta yanzila alaihi bismillahir rahmanir rahim, har sai da bismillahir rahmanir rahim ta sauka. Wa akhrajahu al-hakim fil mustadrak, hakanan hakim ma ya ruwaito wannan hadisi a cikin littafin al-mustadrak, wato ya fitar da shi. Kenan kaga da farkon al'amari manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama an saukar mishi da sura da suratul Fatiha, an ba ku manta ba tun a Makka, mun tattauna wannan. To a cikin ta akwai bismillah, amma bismillah anan tazo a matsayin aya ne. To annabi baya bambance menene bambancin tsakanin waccan sura da ta sauka da wannan sura, har sai da aka sake saukar mishi da bismillahir rahmanir rahim, saukarwa ta musamman a matsayin ita mai rarrabewa ce tsakanin sura da sura, shine abin da wannan hadisi na Abdullah dan Abbas yake nufi. Wa fi sahih ibn Khuzaima an ummi Salama, a cikin littafin ibn Khuzaima ummu Salama matar annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama tace anna rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallama qara'a al-basmala fi awwal al-fatiha fi as-salah, annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya karanta basmala a farkon suratul Fatiha a sallah. Wa addaha aya, kuma ya saka ta daga cikin ayoyi na suratul Fatiha. Sai Ibn Kathir da yake malamin hadisi ne sai ya ce lakinnahu min riwayati Umar ibn Harun al-Balkhi, Umar dan Haruna al-Balkhi shi ya ruwaito wannan hadisi. Wa fihi da'afun, akwai rauni kuma tattare da shi ainihin wato wannan mutum ya ruwaito shi an ibn Jurayj daga ibn Jurayj an ibn Abi Mulaika daga ibn Abi Mulaika anha, shi kuma yace daga ita Ummu Salama din. To matsala ta gaba da ta samu wannan isnadin hadisi shine ibn Jurayj da yake an ibn Abi Mulaika, ibn Jurayj mutum ne mudallisi, idza an ana fa huwa da'ifun, haka wannan riwaya ce da'ifiya. Warawa lahu da addara kutuni mutabi'an, har wa yau dara kutuni ya ruwaito wata riwaya ta wannan hadisi wadda za ta zama kamar tayo rakiya ne ga wannan riwaya. An abi huraira daga abu huraira marfu'an, shi ma daga annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama. Warawa mislahu an aliyin wa ibn abbasin wa ghairihima, har wa yau dara kutuni ya ruwaito irin waɗannan riwayoyi daga aliyu da abdullahi dan abbasin da waɗansu malaman. Amma dai dukkanin waɗannan riwayoyi baki ɗayansu malamai sun tabbatar da raunin su. Al-Imam Az-Zahabi ya rubuta wani takaitaccen littafi da bai wuce shafuka 20 bai tattauna dangane da riwayoyin wannan ainihin hadisi akan cewa wannan riwaya bata tabbata ba. To sai malam yace wa mimman hukiya anhu annaha ayatun min kulli suratin illa Bara'a ibn Abbas, daga cikin malaman sahabbai waɗanda aka ruwaito cewa basmala ta tabbata cewa aya ce a farkon kowace sura sai dai suratu Bara'a. Kun ga akwai malaman da suka faɗa haka cewa kowace sura da kaga an rubuta bismillahir rahmanir rahim a farkonta to basmala aya ce, koda ba a yi mata lamba ba. A ƙarƙashin wannan suratul Baqara tana da ayoyi 286, to in ka zo sai ka ce tana da ayoyi 287, in aka ce ina ta 7 din sai ka ce ita ce basmala a ƙarƙashin waɗansu malamai da ke ganin haka. To daga cikin malaman akwai Abdullahi dan Abbas wa ibn Umar da Abdullahi dan Umar wa ibn Zubair da Abdullahi dan Zubair wa Abu Huraira wa Ali, daga ainihin wato cikin sahabbai kenan da Abu Huraira da Ali. Wa min at-tabi'ina, daga cikin tabi'ai kuma akwai Afa'un وطاووس وسعيد بن جبير ومكحول والزهري وبه يقول عبد الله بن المبارك kaji daga cikin malaman tabi'ai waɗannan malamai su Ata'u da Tawus da Sa'id dan Jubair da Makhul da Zuhri dukkansu sun amintu cewa basmala aya ce a kowace sura wannan magana daga cikin malaman fiqh akwai al-Imam Abdul Mubarak ya amintu da ita wa Shafi'i da al-Imam Shafi'i wa Ahmad da al-Imam Ahmad fi riwayatin anhu a cikin wata riwaya da aka samu daga gare shi aje mun yi bayanin irin wannan al'amari wa Ishaq ibn Rawiya da Ishaq dan Rawiya وابو عبيد ده الامام ابو عبيد القاسم بن سلام رحمه الله الله مدوكين سركي جكن سو باكي دا ودان مالمان باكي دين سو سن امنتو اكن چيوا بسملا آيا چي افركون كووچه سورا اما بند براء براء اذن كبودي قراني زاكا غبا بسملا افركونتا والله اعلم مالمان سن بينا دليلي دا داما اما مغانا دا تفي شهرا ايتا چي چيوا saboda ita surar a cikinta Allah madaukakin sarki ya katse alaka tsakanin shi da duk wani mushriki ya yanke alaka tsakanin manzon Allah da duk wani mushriki shine wa azanun minallahi wa rasulihi ila an-nasi yawmal hajj al-akbar anna Allah bari'un minal mushrikina wa rasuluhu shelace daga Allah tun daga saman bakwai a wacce rana za a faɗi wannan shela ranar hajji babba wacce ce ranar hajji babba malamai suka ce ranar babbar sallah wasu suka ce ranar arafa an taru a filin arafa a yi shela shelar kuwa ita ce daga yau har duniya ta tashi babu ruwan Allah da mushrikai ya yi baran-baran da su ba shi ba su ba su ba shi babu ruwan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama da mushrikai ya yanke duk wata alaka to wannan irin sako da yazo a cikin wannan sura sai ya tabbata daga sahabbai su kuma daga annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama cewa to kada a rubuta bismillah a farkonta domin wannan sura akwai babban sako na yanke alaka tsakanin Allah da wasu mutane tun daga wannan rana sayyidina Ali shine manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama ya aika da wannan sura domin a wannan shekara annabi bai je aikin hajji ba sai ya tura sayyidina Abu Bakr shine amirul hajji to ya tafi sai wannan sura ta sauka sai Allah ya ce wa sayyidina Ali kai marmaza ka ba Abu Bakr aje a karanta wa mutane wannan aya eh manzon Allah aje a karanta wa mutane wannan aya domin a wannan shekarar abin da ya faru an riga an ci makka da yaki amma ba a yanke alaka da mushrikai ba dan haka musulmi sun je aikin haji mushrikai ma kuma sun je to ana son ne badi da manzon Allah zai je aikin haji ya zama filin arafa da mina da muzdalifa da dukkan masha'irul muqaddasa dukkan wuraren aikin haji manzon Allah ba zai hadu da wani mushriki ko kwade ba amma a wannan shekara Abubakar ya je aikin haji mushrikan Makka ma sun je sauran kafiran duniya da suka saba zuwa aikin haji sun je domin dama suna yin aikin hajjin duk da jagwalgwalo da kazantar da ke cikin nasa hajjin to sai zama wannan shekara ga Abubakar a matsayin amirul hajji na mu'minai sannan su ma arna kuma sun je da nasu tawagar to kaga wannan gwajin gwala ita ce Allah yake nufin ya yanke ta dan haka da aka zo aka karanta wannan sura a wurin aikin hajji sai sayyidina Abubakar ya ce to wannan sako ne daga Allah madaukakin sarki ya biyo ta hannun manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama Aliyu ya kawo dan haka daga bana kada wani mushriki ya sake zuwa aikin haji tun daga wannan shekara jama'a ba wani kafiri da ya sake zuwa aikin haji sai dai in ya boye kanshi domin akan samu su kan je ko daga nan Najeriya kaga waɗanda ba musulmi bane amma sai boye kanshi sunan shi Okonko ko wanene wanene sai je ai mishi passport da sunan Muhammad ko Abdullahi akan samu amma dai baka isa ka je aikin haji a matsayin kai ba musulmi bane baka isa ba tun daga wannan shekara ina fata an gane idan ka lissafa zaka ga wacce shekara ce haka ta faru ita ce shekara ta 9 bayan hijira domin annabi ya je haji din a shekara ta 10 sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam. Ya dawo aikin haji, bayan ya dawo aikin haji ya zo shekara ta 11 ta shiga rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. To kun ga irin yadda muke gaya wa matasa, shi musuluncin nan wato ana bin shi matakai matakai ne. Yanzu ba za ka yi mamaki ba, annabi ya tura sahabban shi su je aikin haji, ga kafirai kuma sun je, ai za ka yi mamaki ko? To amma kaga a matakin farko sai aka bari, sai da suka je din tukuna, sannan aka yi wannan shelar. To amma wannan shelar ba a yi ta ba fa sai da ya zama musulmi sun gama hada karfi, Makka din ta dawo hannunsu, yanzu mushrikan boye kansu suke yi, ba wai sun je aikin hajji din ne a cikin izza da su ma cewa wata tsiya ba ne, balle a ce irin yadda ma aka yi a lokacin umara ta Hudaybiya da suka hana musulmi su je saboda lokacin su suke da Makka din a hannu. To haka yanzu za ku bi, za ka je ka shiga jami'ar Ahmadu Bello, za ka je ka shiga jami'ar Ibadan, za ka je ka shiga jami'ar Dan Fodio, ka je kana karatu, kaga kafira ce ta zo za ta karantar da kai da tsiraici a jikinta, kaga cewa ga wata ƴar ajinku da tsiraici, kaga cewa a cikin makaranta ana shaye-shayen giya, ana zinace-zinace. A wannan lokacin ba cewa za ku yi, ba zai yiwu ku yi karatu a nan ABU Zaria ko a Dan Fodio ko a BUK sai an gusar da arna, sai an gusar da giya, sai an gusar da zinace-zinace ba. A matakin farko ku tsarkake zuciyarku, ku shiga, to duk barnar da ake kuka da a ganku a cikinta. Mataki na biyu shine academically ku zama sound, jifin ka ya zama yana yawo wajen irin 4 point kaza, ma'ana kana tafiya wajen first class kenan. In ka zama kana da rauni, aga kana tafiya wajen 2-2 ko 2-1, amma ya zama a uzu billahi kana dan musulmi, a duba jifin ka yana focusing, zaka fita da pass degree, ba haka muke so ba. So muke academically ka zama sound, ka zama equipped, duk tambayar da aka jeho ai da ƴaƴan musulmi za su fahimta. Ai ba wanda zai je jami'a ya rikita ɗalibai, ya rikita malamai irin musulmi, saboda mu ne muke da ilimi na research methodology, ilmul bahas, kayfiyatul bahas wal ada, yaya ake bincike, ya ake research. Sirrin bincike a musulunci shine in aka gaya maka course outline, da zaran kun shiga 100 level za a fitar da course outline cewa wannan shekarar za a karantar da ku akan kaza, za a karantar da ku akan kaza. In ka samu irin wannan, kawai sai ka shiga ɗakin karatu, ka je duk waɗannan topics da aka baka, sai ka je ka shirya wa kanka notes. Don haka in malami ya zo aji yana bada nashi, kana ɗauka, kana zuwa kana haɗawa da naka. Duk ran da aka yi muku kaza, ran nan za ka zauna sai ka fahimci abin, ka tsaya ka yi bincike mai kyau, ka fahimce shi, in jarabawa ta zo shikenan. Sai dai a ganka a mini mart da restaurant da wane ne na makaranta, kawai kana shan shayi da kofi, kai wane ba ka karatun jarabawa? Ka ce a an gama karatu, yanzu ana shakatawa ne. A ce ana jarabawar? Ka ce ai yanzu an kai karatu, za ka ruɗa kanka ne, yanzu an gama karatu, yanzu shakatawa ake kai. Haka ya kamata, a ran da aka koya maka kaza, ran nan sai ka fahimce shi, za ka kwanta, ya zauna a kanka. To kuma ilimi ba shine abin da ke littafin ka ko kuma abin da ke handout ko kuma lecture note ba, ilimi shine abin da ka fahimta. Yadda da za a saka ka a cikin library a ce ka rubuta jaraba, ba ruwanka da littafin dan ruda ka ba su, in ka bude su, abin da ke kanka ka fahimta kawai sai kai ta rubutawa, sai kai ta rubutawa, sai zama ka tashi fita, suna nan suna ganin ka da gemu da dagaggen wando, ba sa son ka. Amma sai a ga kuma ka tashi ka fita da first class ko ka fita da second class offer, sai ka ji an ce jami'a ta baka assistant graduate, automatically ta dauke ka aiki. Jami'a za ta baka naira miliyan 5 ka tafi duk inda za ka je a duniya, ka je kai masters, ka je za ka yi masters a hannun turawa, kuma can ma sai ka rikita su. Research topic da za ka je a maka approving da dan abubuwa nan da nan ka zo kai research, idan professor ya zo yi nazari sai ya ce wow, this is fantastic, sai ya ce ai wannan ka aje shi kawai, za a mai maka da shi PhD, ka zo ka register PhD din ka kawai shikenan. Sai zama ita ABU ta baka dama zaka tafi kai masters ne, amma sai ka dawo kana da doctorate degree. To in kuka waye gari daliban mu dake karatun economics haka, ƴan engineering haka, ƴan accounting haka, ƴan kaza haka, ƴan kaza haka, kafin lokaci sai ku ganku ku din nan ne masu dogayen gemu, amma ku ne professors, ku ne senior lecturers, ku ne HOD, ku ne kaza, ku ne kaza, ku ne kaza. To a ranar duk abin da kuka yanke shawara a cikin ruwan sanyi, in aka tafi senate meeting ko wane ne wane ne, in kuka ce kaza, sauran duk za su goyi baya. Ina gaya muku irin wannan hanyar, irin ta ce Sardauna ya so mu bi, irin ta ce Abubakar Gumi ya so mu. A hadisin Muslim da muka karanta, wanda Abu Huraira ya ruwaito da Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama yake cewa, haka ne ko, yana magana akan targhib wa tarhib. Ba mu riga ma mun karanta hadisin ba, muna tattauna bayani dangane da Ar-Rahman Ar-Rahim in ba manta ba. A inda muka ji cewa al-Imam Al-Qurtubi yake cewa, na daga cikin hikimomin da ta sa Allah madaukakin sarki bayan ya faɗi alhamdulillahi rabbil alamin, sai ma Ar-Rahman Ar-Rahim ta biyo baya, dan kai bawa kakka fahimci cewa Allah yana da kuntatawa, saboda haka ya nuna maka shi mai sarauta ne, sai ya marmaze ce maka shi mai rahma ne, mai jin kai ne. Wato kar ka fahimci kirari da yawa kanshi da cewa shi ne mahaliccin halittu, shi ke sarrafa su, shi ke yadda ya so, to kaga cewa al'amarin akwai kunci. Sai ya ce maka a shi mai rahma ne, kuma mai ainihin wato a jin kai ne, kamar yadda ainihin ayoyin nan suka bayyana, a inda Allah yake cewa nabbi ibadi anni anal ghafurur rahim wa anna azabi huwa al'azabul alim. Wato waɗannan ayoyin suna bayyana maka kai musulmi kullun ana son ka kasance ne a cikin tsammani da sa rai da kwadayin rahama da kuma tsoron azabar Allah. Kar ka saki jiki ka dauka cewa shikenan tunda kai musulmi ne dole zaka shiga aljanna, kar kuma ka dauka cewa kai tunda musulmi ne mai saban Allah to kai wuta ne. Abinda ake so shine ka zama kana fatan rahma Allah, kana kuma jin tsoron ainihin azabar Allah madaukakin sarki. Sa'an nan shine sai malai yake cewa, qala, sai yake cewa farrabu fihi tarhibun, kaga cewar ubangiji rabbu tarhib, akwai tsoratarwa a ciki, sai ka ji cewa Allah yana da babbar sarauta a kanka. Warrahmanur rahim targhibun, arrahmanur rahim kuma kwadaitarwa ce, wato Allah ya tsoratar da kai game da kanshi, kuma ya kwadaitar da kai dangane da rahmar da take wurin shi. Wa fi sahihi muslimin, hadisi ya zo cikin sahihi muslim, an abi hurairata qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallama, abu huraira yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya ce, لو يعلم المؤمن ما عند الله من العقوبة ما طمع في جنته أحد. Da a ce mumini ya san irin uquba da Allah yake da ita, da mumini ya san irin uquba da Allah madaukakin sarki ya tattala, to da wani ma ba zai sa rai game aljannar Allah ba. Wato Allah yana da uquba, uqubar da ka san yawan ta da tarin ta da adadin ta, da sai ma ka tsorata cewa ko ma za ka samu rahama kuwa. Sannan sai ya ce, walau ya'lamu al-kafiru ma inda Allahi min ar-rahma ma qanata min rahmatihi ahadun, kuma qanata min rahmatihi ahadun, da a ce kafiri ya san irin rahama da Allah yake da ita, to da wani ma bai ainihin wato ɗeba tsammani daga rahama Allah ba. Wato wannan hadisin abin da yake cewa, kai mumini da ka san irin azabar da Allah ya tattala, da sai ka ji tsoron cewa imanin ka ma ba zai amfani ba, kawai wuta za ta tafi. Kafiri kuma da ya san irin rahma Allah, to da sai ga cewa kafircin shi ma ba wani abu ne, Allah zai mishi rahma. Kaga anan ana kokarin ai balancing ne. Kai mumini kar ka saki jiki cewa tunda kai mumini ne, haka kuma kafiri kar ya saki jiki cewa tunda shi ainihin wato bawa ne na Allah, Allah ne ya yi shi, ai zai samu rahama Allah. To yanzu kamar yadda ne mana misali a karatutukan baya, sai kai wa kanka tunani a matsayinka na musulmi, wannan addinin na Allah ne, ya turo annabawa ba su yi maka ruwa ba, dan me kai za ka yi ruwar isar da addinin? Sannan Allah madaukakin sarki bai maka gorin addini ba, annabi bai maka gorin addini ba, dan me zaka yi wani gorin addini? Ko kun fahimta jama'a? Yana daga cikin zagi mafi kaushi da ake wa waɗanda suke musulunta, a zage shi a ce mishi kai da Allah yaushe ka musulunta, wani ma har a ce mishi kai da Allah kai babu ma guje bane. Duk waɗannan kalmomin ba su halatta ba jama'a. To haka kuma kai da ka ganka ustazu shiryayye, to karkarin ka tunanin cewa ai kai saboda iya karatunka da biyayyarka ta Allah shi yasa ya baka a cikin shirya. Ka tafi ƙasar Masar sai ka je ka samu Bayahudi ya haddace Qur'ani, sai ka samu Bayahudi ya haddace Sahihul Bukhari. Ashe karatu ba shi ne dalilin kai ka karɓaɓɓe ba ne a wurin Allah, amma kuma zai iya zama dalili, amma ba shi kaɗai ne dalili ba. Sannan ashe rashin karatu ba shi ne dalili a kan wane fasiki ne ko kafiri ne ko kuma shi Allah ba ya yi da shi ba. To haka kai kuma ahalus sunna, ba daidai ba ne ka rinƙa jin cewa ai kai ɗin nan ahalus sunna wata irin ɗabi'a taka ce ta sa Allah maɗaukakin sarki ya shiryar da kai, don haka baka fatan wani ya zama ahalus sunna, baka fatan wani ya daina bid'a. Don haka lokacin da zaka tasa wani a gaba saboda yana yin bid'a, sai ya zama ka mai da shi abin izgilanci ne, ba fatan alheri kake mishi ba. Ma'ana kai ahalus sunna ne na gaske, fata kake kowa ya zama ahalus sunna. Idan kai musulmi ne na gaske, fata kake kowa ya zama musulmi. Idan kai malami ne na gaske, fata kake kowa ya samu ilimi. Domin da ilimi da addini da sunna ni'ima ce ta Allah, ni'imar Allah kuwa ba ta raguwa dan wasu bayin Allah sun karu a cikinta. Ba irin cefanen gidanka bane, ka yi cefanen mutane uku sai kai bakin yan biki mutum 30, kaga za a ji jiki a gidan. To Allah madaukakin sarki al'amarin shi ba haka bane, cewa wa rahmati wasi'at kulla shay'in, rahmata ta ishi komai. Dan haka daga cikin wannan rahma ta Allah madaukakin sarki, sai kaga Allah ya jarabci uwa da san danta, sai kaga Allah ya jarabce ta da kula da shi. Sakamakon haka sai kaga yau din nan ya zo duniya, amma yana neman kai din nan da ta haifa da farko, sai kaga ya fi ka gata a wurinta. Ko kun fahimta? Sakamakon wannan rahama sai Allah yake sa ma'aurata biyu da ke son juna, da zaran sun haihu sai kuma soyayya sai ta tattaru sai ta koma kan ɗan. Idan ka taho a guje kayi mantuwa kana son ka ɗauki wani abu, matarka ta aje jariri sai ka ji ta ce to ai a hankali dai akwai mutum a wurin, kamar kai ba mutum bane, ai a hankali dai akwai mutum a wurin. Ma'ana yanzu kai ɗin nan ka waye gari baka kai daraja abin da ta haifa maka ba. To duk wannan yana daga cikin rahama Allah madaukakin sarki, Allah madaukakin sarki ya taimaka. Sannan sai aya ta uku a cikin suratul Fatiha ita ce maliki yawmiddin. Ita maliki yawmiddin ita ce aya ta hudu, a inda malam ya ce qara'a ba'dul qurra maliki wa qara'a akharuna maliki wa kilahuma sahihun mutawatirun fi saba. Wata qira'a ana karantawa da maliki, wata qira'a ana karantawa da maliki. Malam yake cewa wasu makaranta sun karanta da maliki, kamar wa, kamar warsh. To makarantar warsh makarantar wa kenan, makarantar Nafi'u ita ce al-allamatu shatibi yake cewa wa maliki yawmiddin rawihi nasiru. Ina fatan gane maliki yawmiddin, maliki yawmiddin ita ce kira'ar makarantar suhaf. To makarantar suhaf kuma wace makaranta kenan? Asim ibn abin nujud al-kufi, shi kuma yana da almajirai guda biyu. Sannan Nafi yana da almajirai guda biyu, da wane? Da warsh da qalun. Shi ne ce wa makkatu abdullahi fiha muqamuhu huwa ibn kathirin kathir al-qawmi mu'tala wa qalun isa thumma uthman warshuhum. Rabin magana ce madina, malamin madina shi ne Nafi'u. Da me ya fara al-imam shatibi? Ba mahaddatan shatibiya al-imam shatibi da me ya fara dangane da makarantar madina ta qira'a? Ha? Wa amma karimu sirr fi tibi Nafi'un
فذاك الذي اختار المدينة منزلا وقالوا عيسى ثم عثمان ورشهم بصحبته المجد الرفيعة أفلا. واتو wannan qur'ani da Allah ya so ya haddace shi sai Allah ya zubo wasu bayan Allah suka zauna suka yi ta hidima a kan shi aka samu wasu manya-manyan malamai guda bakwai suka zauna suka haddace qur'ani gaba ɗayan shi da dukkan qira'o'i sannan aka samu manya-manyan ɗalibai guda biyu nasu waɗanda al-Imam Shatibi ya ɗauka a matsayin misali to Madina babban malamin ta shine Nafi' yana da almajirai guda biyu ɗaya Qalun ɗaya Warsh to dukkansu amma ya karantar da su Malik Yawmiddin dan haka zaka ga in kana karatun war sai ka karanta da Maliki in kana sauran qira'o'i kuma sai ka karanta da Maliki to sai malam yace diddede ne tare da cewa Maliki ya fi nuna matukar sarauta fiye da Maliki dan haka kenan yanzu in ka zo fassara sai ka ce Malik Yawmiddin Allah mamallakin ranar sakamako Allah shi yake da sarauta a wannan rana to in ko ka zo fassarawa da malikifa sai ka ce mai cikakkiyar sarauta da mallaka da iko da kasaita a wannan rana shi kadai ba shi da abokin tarayya wa yuqalu maliki bi kasrin lami wa iskaniha a wata qira'ar kuma ana karantawa da maliki da kuma kasra maliki ko kun fahimta maliki da maliki ina fata an gane wa yuqalu maliki kuma ana cewa maliki lanjaye din ya ta ainihin wato bi bayan shi sannan wa ashba'a nafi'un kasratal kafi faqra'a maliki yawmiddin a wata fuska nafi'u kuma yana karantawa da maliki yawmiddin wa na'am eh mene me kuka ce na'am maliki yawmiddin haka wato ya'un din a gaban kafin din ne ba a gaban ya'un ba ko maliki yawmiddin wa qad rajjaha kilan ko kullan min alqira'ataini marjuhuna min haythu alma'na wa kilahuma sahiha hasana yana magana akan qira'o'in farko guda biyu da maliki yace dukkanin su ma'anonin su ingantattu ne kuma dalilai masu ƙarfi sun tabbatar da ingancin su wa rajjaha az-zamakhshari maliki amma az-zamakhshari ya karkata akan cewa maliki tafi ainihin ƙarfi li'annaha qira'atu ahli al-haramaini saboda mutanen malaman Makka da Madina da ita suke karatu wato a waɗancan zamanin kenan saboda juyi yakan faru jama'a sai kaje an ce a Makka da Madina sai kuma kaje Makka da Madina a yanzu sai kaje yanzu misali babban malamin Madina wajen qira'a shine Huzaifi limamin masallacin ainihin Ka'aba a Madina masallacin Annabi sallallahu alaihi wasallam sauran duk suna bin bayan shi ne manya-manyan limaman harami yanzu guda biyu sune Sudaisi da Shurayn duk in ka bi karatun su me suke karantawa Maliki suke karantawa amma kaga anan Zamakhshari kuma yace Maliki ita tafi saboda da ita limaman Makka da Madina suke sai ka ce a wancan zamanin kenan ina fata an gane ولقوله سننكم هكذا سبب ما قال الله ديكي تيوى لمن الملك اليوم ملكي أيو قوائك أرانا الكيامة كينام وقوله دكو ما قال الله ديكي تيوى قوله الحق ما قال الله قسكياتي وله الملك الله شيك دا ملكي وأن دليلي قداب يسوني الإمام الزمخشري يكالف فما قال شي magana farko cewa limaman Makka da Madina haka suke yi ko malaman Makka da Madina ko mutanen Makka da Madina magana ta biyu kuma ya kawo ayoyi waɗanda suke ƙarfafa akan wannan maganar ala ayyati hal a lokacin da mutane suke karatun warshi a nan ƙasar tamu shine lokacin da ake amfi ba da ƙarfi karatun allozalla babu karatun islamiyya kuma babbar jami'a da mutane suke tafiya ita ce gabas wato su tafi jihar Yobe da jihar Maiduguri jihar Borno ta yanzu sai mutun ya je gabas to duk a wannan lokaci ana karantar da riwaya ɗaya ne to da lokaci yayi mutane suna fita ƙasar Masar suna yo karatu suna zuwa Sham da Saudiya suna yo karatu sai aka fara samun ƴan Najeriya suna karatun Hafs to sai matsala ta fara samuwa a lokacin sai wasu waɗanda suke karatu da Warsh da basu san Hafs ba in suka ji kana yin Hafs sai su dauka ba daidai kake yi ba, sai su ce wannan karatu ba daidai bane, tana bata Qur'ani. Sai kuma aka samu su kuma wasu wadanda basu san warshi ba, in suka ji ana yin warshi sai su ce karatin da wannan karatin ba daidai bane, to duka kuskure ne. Da warshi da hafs dukkan su karatuttuka ne wadanda suke ingantattu daga manzon tsira Muhammad sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallama. Saboda haka in kana sallah ka ji wani yana maliki yaumiddin, kai kuma a halin maliki yaumiddin kake, babu laifi. Bukhari ya ruwaito hadisi da irin wannan rikicin ya faru a zamanin Annabi sallallahu alaihi wa sallama. Sayyidina Umar yana sallah sai ji wani yana qira'a alqur'ani ba da irin yadda Annabi ya koya mai ba, sai hankalin shi ya tashi. Umar ya ce sai na ji kamar in yanke sallata, sai na ji kamar in taɗiye shi a sallah, sai na haƙura ya idar da sallah, yana idarwa sai na ci kwalashi. Nace mishi kana karanta Qur'ani ba irin yadda Annabi ya koya mini ba. Sai ja shi ya kai shi wurin Annabi sallallahu alaihi wa sallam. Annabi ya ce sake ki. Da ya sake shi sai ya ce ka karanta kai inji. Umar ya karanta, sai manzon Allah ya ce daidai ne, haka ta sauka, ni na koya maka. Ya ce kai ma karanta. Ya karanta, manzon Allah ya ce daidai ne, haka ta sauka, ni na koya maka. Sai ya ce wannan Qur'ani ya sauka da haruffa bakwai ne. To haruffa bakwai din nan ba wai su ne kira'o'i bakwai ba, a'a malamai suka ce haruffa bakwai din da suka sauka Allah ya kadaitar da Annabi da dukkan ilmomin su, amma harafi ɗaya ne Annabi ya dauka ya fasa mana shine shi kuma wannan harafin ya karkasu zuwa waɗannan kira'o'i da riwayoyi da gwargwadon yadda lahaja take a wurin Larabawa. Yanzu misali Annabi sallallahu alaihi wa sallama ba Quraishi ne, to Abu Huraira da Abu Musa al-Ash'ari ba Quraishawa bane, amma duk Larabawa ne. To in ka dawo kuma Quraishawa, Annabi ba Quraishi ne amma ba Hashimi, Abu Bakar kuma ba Quraishi ne amma ba Taimi, Umar kuma ba Quraishi ne amma Adawi, Uthman kuma ba Quraishi ne amma Banu Umayya Amawi. Ko kun fahimta ma'ana? Yanzu sai ka ce Hausawa. In kai bai rabe ne ka dubi Hausawa a matsayin kabila daya, to in ka shigo cikin su sai ka ji an ce ba Sakkwa ce ba, Kano ba, Zazzagi. To tafi cikin Kanawa kuma sai ka ji Hausar da Bakanan Kano na kura ike yi, ba irin ta Hausar da Bakanan Kano na Lingin yake yi ba, da na Gumel. Sai ka ji wannan ya ce zan sharuwa, sai wannan yake zan sharuwa, sai mai da shi HYA, sai kuma wannan ya mai da shi SHA, wannan ya ce sha, wannan ya ce ha, kuma dukkan su menene? Kanawa ne. Tafi cikin Sakkwatawa. In ka tafi cikin Sakkwata sai ka samu Bazamfare. Bazamfare sai ka ji ya ce kahen rubuta wannan littahi, Abubakar Gumi kenan, Bazamfare ne kahen. In ka tafi can kuma ka samu wani Basakkwace kamar Musa Lukuwa, sai ce kanda in fara wanga tafsiri, kahen kuma ta zama kanda. Mawakin Sardauna me yace? Yace kanda mu san kowa, kai mun ka sani Sardauna. Kaga Sakkwatawa ma sun rabu. To tafi Zazzagawa, in ka zo cikin Zariya ka ji irin zazzagancin da ake yi, to tafi Wuciciri kuma ka ji. Mutumin da aka haife shi a Ƙwarbai ba zazzagi ne gaba da baya, idan ya je Wuciciri ya zauna sai ya natsu zai fahimci me ake cewa matukuna. Saboda in aka haɗo Hausar sai ji kamar wani yare ake yi, kuma Hausawa ne rangadadau zage-zage. To dai gaba ɗaya sai Allah ya tattara ya ce inna khalaqnakum min zakarin wa unsa, da Adamu da Hawwa su ne iyayenku, waja'alnakum shu'uban wa qaba'ila, muka sanya ku yanki-yanki da ƙabilu daban-daban, lita'arafu don ku san juna, inna akramakum indallahi atqakum, wanda yafi kowa tsoron Allah shine wanda yafi sanin Allah yafi tsoron Allah. Dan haka kai Bahaushe baka fi bayarabe ba, bayarabe bai fika ba, amma wanda yafi tsoron Allah shine gwani a wurin Allah. Dan haka waɗannan bambancin fata da wurare da ƙabilu da yarurruka Allah ya sa su dan wata hikima ne tashi. Ko kun fahimta jama'a? Allah madaukakin sarki ya taimaka. To dan haka yadda ka ji haka haka karatun Alkur'ani din yake. Idan wani ya zo Annabi ya fahimci wannan ƙabila kaza ne, sai Annabi ya koya mai ƙira'a kaza, sai ya gabata fi dacewa da shi. Kamar Abu Huraira, Abu Huraira shi ya ruwaito warshi. Uthman da Ali kuma da Ubay ibn Ka'ab su suka ruwaito Hafs. Ko kun fahimta? To haka al'amarin yake. Allah ya taimaka. Wa Malik ma'khudun min al-mulk. Kalmar Malik yawmiddin da aka ce mai sarauta ranar sakamako, an ciro ita kalmar ne daga al-mulku, wato sarauta, ko a Hausa haka ne, mai sarauta an ciro daga sarauta ne. Kama kala, kamar yadda Allah ya ce, inna nahnu narisul arda, mu ne za mu gaje ƙasa, wa man alaiha, da waɗanda suke rayuwa a kan ƙasa, wa ilaina yurja'una, gare mu za su koma gaba ɗaya. Kaga mulki na gaskiya kenan, dukkan wani mai sarauta ya gama sarauta shi kaf zai kwanta ya mutu, sai ce ƴaƴan shi za su gaje shi jikoki har a waye gari a ƙare, sai a waye gari ba kowa a doran duniya, ƙasar ta dawo ta Allah. To waɗanda ke rayuwa a kan ƙasar fa ina suka tafi? Su ba sun tafi wurin Allah. Shine Allah yake cewa inna nahnu narisul arda, mu ne za mu gaje duniyan nan, wa man alaiha, da waɗanda ke rayuwa a kanta, wa ilaina yurja'una, sannan gare mu za su koma gaba ɗaya. Kala, Allah ya ce, kul a'udhu bi rabbin nas malikin nas, ka ce ina roƙon Allah Ubangijin mutane ya tsare ni mamallakin mutane, don haka cikakkiyar sarauta a wurin Allah take. Wa malik ma'khudun min al-mulk kama qala ta'ala liman al-mulk al-yawm lillahi al-wahid al-qahhar. Idan duk aka gama rayuwa jama'a aka mutu, kowa ƙasa ta ɗauke shi, sai a waye gari gaba ɗaya, hatta mala'ikun da ke rike da al'arshi, da Allah yake cewa wa yahmilu arsha rabbuk kaza kaza da makamantan haka. To duk waɗannan da ka sani, kowa zai waye gari, sai a rage, Allah maɗaukakin sarki ne gaba ɗaya. Wa laqad ji'tumuna furada kama khalaqnakum awwala marra, kun dawo gare mu ɗai kamar yadda ɗai dama muka halice ku kuka taho duniya. Taraktum ma khawwalnakum wara'a zuhurikum, dukkan dukiya da abin da kuka tara gashi can kun bari a bayanku. To lokacin da al'amari zai koma, Allah maɗaukakin sarki kowa ya mutu ya koma gare shi, to wannan shake kira tashin duniya, shine as-sa'a. To daga nan kuma abin da zai biyo baya shine al-qiyama, sai kuma tayar da waɗannan matattun da ke kwance. An fahimta jama'a? Nan kuma Allah zai tafka wani ruwan sama ne, kamar yadda ya zo a cikin hadisi, amma ruwan saman mani ne zai zuba daga sama, sai kasha ƙasa sai ta sha. To a lokacin sai a busa ƙaho, shine sai kuma mutane sai su ta furfutowa. To wannan kuma shine tashin al-qiyama. To a lokacin da za a yi wannan tashin alkiyama, sai Allah maɗaukakin sarki ya jefa wani ƙalubale, ya ce a yau sarauta gawa take. Wasu malamai suka ce za a yi shiru, sai bayan shekara 40 sai jama'a baki ɗayansu sai su haɗa murya ɗaya, sai su ce lillahi al-wahidil qahhar, yau sarauta ta koma ga Allah shi kadai marinjayi. Wasu malamai suka ce a'a, ai ba su isa ma su yi magana ba su jama'ar, bayan shekara 40 ɗin ne Allah maɗaukakin sarki da kanshi ya tabbatar da duk wani mai sarauta da duk wani mai isa ya haƙura kenan. To sai Allah da kanshi sai ba kanshi ansa, sai ce lillahi al-wahid al-qahhar, sannan sai wa kanshi kirari, al-yawma tujza kullu nafsin bima kasabat la zulma al-yawm inna Allaha sari'ul hisab, a yau ɗin nan kowane rai ba za a kai gobe ba, ba za a kai jibi ba, ba za a daga shari'a ba, ba za a kafa kwamitin bincike ba, a yau din nan kowane rai za a sakan ya mishi da duk abin da ya aikata. Ta yi wani ya ce na shiga uku, sai Allah ya ce la zulmal yauma, a yau ba zalunci. Ta yi wani ya ce to mu kan za mu kai baɗi kafin a zo kanmu, sai Allah ya ce inna Allaha sari'ul hisab, Allah mai gaggawar sakamako ne, a wannan ranar za a yi a gama. A ranar da gari ya waye aka yi tashin kiyama, a ran nan kowa zai yammata a gidan da ya dace, imma aljanna aljanna imma wuta wuta, Allah ya kiyaye. To idan kun fahimci wannan da kyau jama'a, lallai ranar alkiyama wata rana ce kamar yadda hadisai suke bayyana ta da ayoyi, ba wanda ya taba ganin irinta, ba wanda ya taba ganin ya take. Amma daga abin da kake karantawa na Alkur'ani, kai ka san cewa wannan rana tana da ban tsoro kwarai da gaske, saboda rana ce da annabawa ma ba sa iya magana, iya abin da suke cewa اللهم سلم اللهم سلم الله كيائي الله كيائي وانا النباوة كينا شيني لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ba wanda ya isa yi magana sai wanda Allah mai rahama ya ba izinin magana shi ma ba wai zai faɗi magana ne wanda ya so ba ba mutum zai tashi ne ta surutu irin yadda yake a duniya ba Allah zai ce wane ne maka izini kai magana amma ga abin da zaka faɗa kasaita da sarauta a ran nan za ta tabbata ta koma ga Allah babu sauran wani mai ja Allah madaukakin sarki kiyaye wa qala sannan Allah yake cewa qawluhu alhaq wa lahu almulku haka ne ko magana Allah ita ce maganar da take gaskiya Allah shine yake da cikakkiyar sarauta wa qala kuma yake cewa almulku yawma idhin alhaq lirrahman mulki na gaskiya yana ranar lahira domin inda isa mai mulki shine ka juya kowa ka juya komai kuma kada ka mutu to shine mulki na gaskiya amma duk wani mulki da zaka zama a cikin ɗakin ka akwai wani fitinannan sauro sai ka nemi dauki to kaga ba mulki kake ba kawai an baka dani ne an baka shan miya ne ko kun fahimta jama'a to shine yace mulki na gaskiya to yana ranar lahira a wurin Allah wa kana yawman 'alal kafirina asira amma Allah yace wannan yinin yana da tsanani ga kafirai yinin tashin alkiyama babu sassauci ko kadan ga kafirai kana tsaye ane maka hisabi sai kaga an wuce da wani an rike kafafuwan shi ana jan shi ta fuska ina za a kai shi wuta kana tsaye sai kaga an kamo wani an daure hannayen shi ta baya ina za a kai shi wuta ta iya yiwa kace zaka tausaya mai a kaga halin da yake ciki ne amma ta kanka kake a wannan rana kowa yana nafsi nafsi annabi Isa baya tunanin mahaifiyar shi Maryam kaga bai da kowa sai ita Maryam bata tunanin annabi Isa bata da kowa sai shi jama'a mun fahimci wannan da kyau mallai yace wa takhsisul mulki bi yawmid dini la yansihi amma adahu to karka ji a cikin wannan aya an ce maliki yawmid din Allah shine mai mallaka shine mai sarauta a ranar sakamako ka dauka cewa to sauran ranaku na nan duniya Allah ba shi da mallaka kenan sai yace a لانه قد تقدم الاخبار بانه رب العالمين اي ان riga an baka labari cewa shine ubangijin dukkan halittu to kaga tunda shine ubangijin dukkan halittu halittu suna nan duniya shine ubangijin su sun tafi lahira shine ubangijin su amma cewa shi yake da mallaka a ranar lahira wannan kuma tana son ta nuna ranar lahira ba yini ne irin na duniya ba a lokacin da sarki kaza zai fadi doka kaza sai kaji hatta cikin hakiman shi wani yana da jayayya hatta cikin dagatai da masu angwanni wani yana da jayayya a gidanka gidanka ne kai ka gina kai ka biya sadaki ka daura maka aure da matarka amma sai ka fadi wata doka sai ta ce wallahi baka isa ba ina nan din haka ne ko ba haka ba a cikin gidanka ne amma kaga baka da cikakkiyar mallaka ko to irin wannan jayayya da take faruwa tsakanin masu mulki da na ƙasa da su sai Allah madaukakin sarki ke so ya nuna mana a wannan rana babu domin inda akwai ta idan Allah ya hukunta a tafi da wani wuta da sai wani mai sarauta yace ni kuma ne mai ahuwa haka ne ko ba haka ba ka dubi yadda kotunan duniya suke alkali ne zai yi hukunci wani lokacin sai yace amma na baka damar daukaka kara haka ne kuma ƙarshen ta sai aje a daukaka kara sai ga an warware wancan shari'a to abinda ake nuna maka irin wannan wasa da hankali na sarauta to babu shi a ranar lahira dan ka san cewa in ma wani ya yaudare ka ya nuna maka al'amarin lahira mai sauki ne to ka san gaskiya babu sauki ko misqala zarratin sai wanda Allah ya saukakewa dan haka kullun annabi yazo dabba ya sallama a kowace sallah sai rinka addu'a Allahumma hasibni hisaban yasira Allahumma hasibni hisaban yasira yana yawaita wannan addu'a har ta kai asirrance ne amma Aisha ta ji kaga duk abin da ya zama asirrance ne har aka ji ya nuna cewa abin ya kai matuƙa har mutun ya furta an ji sai ta ce me yasa kake yawaita wannan addu'a kafin kai sallama shin ba Allah madaukakin sarki yana cewa hisaban yasira ranar alkiyama ba amma man utiya kitabahu bi yaminihi fasawfa yuhasabu hisaban yasira wanda duk aka bashi littafin shi da hannun dama, to wannan za a yi mishi hisabi mai sauki. Menene ake nufi da hisabi mai sauki? Sai manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama yake ce mata, ai wannan ard ne, ma'ana duk lokacin da aka ce an kai mutum gaban Allah, Allah ya fara binciken yaya sallar azhar, sallar la'asar fa, magariba yaushe kai ta, kaza yaya kai, to wannan Allah bai nufe shi da rahama ba. Amma duk wanda Allah ya nufe shi da rahama, to za a kai shi gaban Allah ne. In aka kai shi gaban Allah, sai Allah madaukakin sarki sai bude mai littafin shi daga shi sai shi, sai ce kaga ka aikata kaza lokaci kaza, kai kaza lokaci kaza, kaza ka aikata, amma a tafi da kai aljanna na yafi maka. To wannan shine hisaban yasira. Amma man nukishal hisab uzib, wanda duk aka bincike shi yaya akai ka samu kudin da ka sai kaza, kudin da ka dinka riga kaza, ya akai ka samu kudi, da waɗanne irin kudi ka biya sadaki, da waɗanne ka gina gida, da waɗanne kai mota, da waɗanne kai kaza, to Allah bai nufe shi da rahama bane, saboda ba shi da idda zai iya amsawa. Ko kun fahimta jama'a? Shi yasa Allah a cikin rahama shi shima a nan tsakaninmu sai ya ce wala tajassasu, kar ka matsa bincike, saboda baka da alaka da shi. To Allah madaukakin sarki a cikin rahama shi jama'a sai ya samar da hisabi nau'i biyu, akwai mai tsanani, akwai mai sauki. To mai tsananin shine sai an binciki komai naka, to ba za ka wuce ba. Mai saukin kuma shine ba za a bincika ba, sai dai a karanta maka fusha kai kaza da kaza, amma an yafe maka akai ka aljanna. To shine Aisha tace Annabi kullun sai yana sallah yana roƙon Allah, Allah ya mai irin wannan. Idan ya zama Annabi sallallahu alaihi wa sallama tun a duniya, Allah ya saukar da ayoyi ya ce ya gafarta mishi laifukan da yayi, in ma ya taba balle bai taba ba, ya gafarta mishi laifukan da zai yi, in ma da zai balle ba zai ba, sallallahu alaihi wa sallam. Ina ni da kai wanda ta iya yiwa sallah zaka tashi kana neman rahama, garin neman rahama kuma sai musiba ta samu. Saboda haka jama'a, kowa ya kokari ya iya wannan addu'a, sallar azhar, sallar la'asar, magriba, isha, sallar nafila, sallar farilla, dab da za ka yi sallama bayan ka yi tahiya, ka yi salati, ka yi duka addu'o'i, sai ka rinka Allahumma hasibni hisaban yasira, Allahumma hasibni hisaban yasira, Allahumma hasibni hisaban yasira. Kafa uku ne, kafa bakwai za ka yi, za ka kai kafa goma ne, da gwargwadon yawaita addu'arka, da gwargwadon matsayinka a wurin Allah. Allah cewa ya qul ma ya'ba'u bikum rabbi laula du'a'ukum, ba dan addu'ar da kuke ba, Allah ya ce ba abin da ya shafe shi da ku, ba ya bukatar ku, amma addu'ar Allah yake so ka rinka yi. Shine Imam Shafi'i yake cewa Allahu yaghzabu in tarakta su'alahu, in baka addu'a sai Allah ya fushi da kai. Wa bunayya adama hina yus'alu yaghzabu, dan adam kuma ana roƙon shi sai a rinka, sai ya rinka fushi da kai. Allah kuma in baka roƙon shi sai ya fushi da kai. Dan uwa sai ka tuna, yau kwanan ka nawa baka zauna kai wata addu'a ba, ko da minti 5 da daddare. Yau muna azumi na 10, haka ne? To wannan wata, saboda rahamar da ke cikin shi, shedanu da kangararru daga cikin aljanu, Allah yake sa mala'iku su kama kafafuwansu su daure su, su kama wuyayensu su saka su a cikin kukumi. Sai ka ga barna ta yi sauki. Sai malamai suka ce hasali, duk mutumin da aka ga yana fajirci a wannan wata, to ya kai matsayi na zama shedani, ya kai matsayi na zama married, wato ya zama kangararre a wurin Allah, ya zama takadari a wurin Allah, shine shedani. Domin shedanun da ke badda mutane da maradatul jinni, waɗanda suke sa saban Allah, kama su ake sai a yi musu kukumi a daura wuyansu, a kama su sai a sarkance su a kafafuwa, da zaran an ce an ga wata, da zaran azumi ya shiga. To kwanan ka nawa yau baka addu'a da daddare ba? Kwanan ka nawa baka yi sallar nafila ko da raka'a uku ce, shafa'i da witri ba, balle tarawih? Rahma ce take sauka a cikin wata. Idan daren Lailatul Qadr ya taho karshen azumi kuma, sai ya zama rahman na sauka kuma, mala'iku na sauka hadda mala'ikan da ya saukar da Alqur'ani. Jama'a sai a dage kwarai da gaske, saboda kar a kasafta babu kai. Malam yace wa zalika a ko amun fi dunya wal akhirah, wannan sarauta ta Allah da yawa kanshi kirari da Rabbul Alamina, wannan sarauta Allah na da ita a duniya da lahira. Kowa ya amintu da haka cewa Allah madaukakin sarki shine mahalicin wadanda ke rayuwa a duniya da lahira. Wa inna ma udifa ila yawmiddin li'annahu la yad'i ahadun hunaka shay'an. Abinda yasa aka danganta Allah cewa shi mai sarauta ne ranar lahira, saboda a wannan rana ba wanda ke da awan mulki. Wala yatakallamu ahadun illa bi idhnihi, kuma babu wanda ya isa magana a wannan rana sai da izinin Allah. Kama qala, kamar yadda Allah yace, yawma yaqumu ar-ruhu wal mala'ikatu saffan. Rana al-qiyama mala'ika jibril zai miƙe, hakanan mala'iku baki ɗayan su za su haɗu za su sahu sahu. Wannan sahu sahu hadisi ya zo ya fassara shi a cikin sahihu Muslim. Ba sahu ne irin na sallah ba, sai dai sahu ne irin na sallah a gaban Ka'aba. Ka san Ka'aba kewayayya ce, don an tashi yin sahu sahu ake a kewaye ta. Ma'anar wannan aya kamar yadda ya zo cikin hadisin, za a tattara mu mutane da aljanu da sauran halittu gaba ɗaya sai a tara mu wuri guda, sai a sa mala'iku sai su zo sai su yi sahu sai su kewaye haka, wasu kan wasu, wasu bayan wasu, tun daga sama har ƙasa. Shine an ritsa mu iyakar ritsawa. Jama'a, ina fatan kun fahimci tsari. Bayan an yi sahu, misali na farko ya kewaya, sannan wani mala'ikan kan wani, wani kan wani har zuwa sama, sannan sai wani sahun ya sake tasowa a baya, wani sahun ya sake tasowa a baya. Mu dinnan mutane da aljanu mu za a kewaye. Ka dubi how tight will the security be, ka dubi yadda tsaron zai kasance. Nan ba yan sanda ne, ba mobile police ba, ba sojojin kundin bala ba, mala'iku ne. Sai kuma aka ce mi hadda mala'ika Jibril. To a wannan lokaci ne sai Allah madaukakin sarki sai ya zo shi da kanshi, shine waja'a rabbuka wal malaku saffan saffan. Sai Allah ya zo shi da kanshi. Me yasa? Lil aqdiya, domin hisabi, domin hukunci. Sannan sai aya ta ce waji'a yawma idhin bi jahannam, a wannan rana sai kuma a zo da wutar jahannam. Sai hadisi ya fassara ta. Yaya ya fassara? Manzon Allah ya ce wutar jahannama tana da linzamai, wato tana da handle da ake kamo ta. In ka taba ganin kura irin ta da, ashinan suna dauko drone drone manja shekara 30-35 da suka wuce a wajen kaso sabon gari, su gangaro nan wajen kofar gidan iya, kaga karti ne manya-manya an lodo mata kaya. Wani yana janta a gaba, wani yana, wasu na takura ta ta baya. To haka jahannama za a yi mata hannu kowane bangare, kowane hannu daga cikin hannayen guda 70,000. Manzon Allah ya ce sallallahu alaihi wasallam, kowane hannu daya daga cikin 70,000 mala'ika 70,000 ke rike da shi. 70,000 times 70,000, ai wannan sai scientific calculator, ai calculator irin wannan na masu sai da bread ba zai iya buga shi ba. Mala'ika 70,000, so 70,000 su za su kama wutar jahannama, shine waji'a yawma idhin bi jahannam. Sai hadisin ya ce amma sai ta kubuce a hannunsu. Ka dubi yawansu, ka dubi mala'iku ne, amma sai wutar jahannama ta kubuce. Annabi ya ce sai Allah ya sa su bi ta sai su kamo ta. Sai ya ce ba dan suka kamo ta ba, da sai ta kona duk wanda ke dandalin alkiyama. Waji a yawma idhin bi jahannam, yawma idhin yatazakkaru al-insanu, a wannan ranar ce mutum zai yi tunani, ya yi taguni. Sai Allah ya ce anna lahu zikra, yaushe zai yi tunani? Lokacin tunani ya wuce. A duniya ne ake ce maka ka tsaya kai tunani kaki, a lahira kaga azaba ne zaka ce oh yanzu nan za mu shiga? Ina, ba wanda ya baka wannan izini. Anna lahu zikra, yaushe kake da lokacin tunani? A duniya ne zaka tsaya kai tunani? Kowa ya je tunani. Jama'a, Allah madaukakin sarki zai saukar da alqur'ani ya aiko fiyayyen halitta haka siddan, kuma ka ji wai wannan rayuwa ta kare haka kawai? Mutane suna neman tunaninsu ya koma tunani irin na kafirai, mutane ba sa tunanin lahira, muminai da lahira ake hada su, shi yasa duk wani hadisi sai ka ji ya ce man kana yu'minu billahi sai ce wal yawmil akhir, wanda da Allah da ranar lahira. Duk abin da zaka yi kai musulmi ba a ne maka tunanin wani abu ne, amma me ake maka tunani? Gobe kiyama. Haka Allah yake, ya ayyuhal ladhina amanu taqullaha wal tanzur nafsun ma qaddamat li ghadin, kowane rai ya duba dan abin da ya aikata dan gobe. Gobe din nan fa ba wai yau talata gobe laraba ba, ba yau alhamis gobe juma'a ba, gobe kiyama ake nufi. Sannan gobe kiyama din kuma fa ba lallai gobe ba, abinda ake nufi ka fara tunani, ka fara tunanin anjima, ta iya yiwa ana tashi wurin tafsirin nan yanzu, ba za a sha ruwa da kai ba, a lahira za ka sha. Shine goban, ma'ana ana maka maganar anjima kaɗan, gobe, jibi, baɗi. Don haka duk abin da kake kai tunani, ran da aka ɗauke ka aka saka ka a cikin kabari, kai kaɗai za a saka, ko matarka ba za ta yi maka kara ba, ta ce da Allah ku saka ni da shi masoyina ne, ko ƴaƴanka, ba wanda zai maka kara, har liman shine a gaba man za a dawo. Haka ne ko ba haka ba? Shikenan, kaga an danna ka a cikin kabari, duk inda kafa take sai a ce ku kwaba ƙasa ku matse, a sa azara a toshe nan, a sa tubali a toshe nan, sai a barka daga kai sai wannan farin zani. Mai zuhudu ya ce watansanal ahibbatu ba'da ashri, bayan kwana goma masoya duk sun manta da mu, wa qad sirna izaman baliyat, a lokacin mu kuma mun zama kashi mun rididdige. A lokacin da kai kake kwance a kabari kana can kana fuskantar matsalar dukiyar halal da ka tara, kudin da ka gina masallaci, da kudin da ka gina makarantar islamiya, da kudin da kai rijiya bayan Allah suke sha, da kudin da kai ayyukan alheri, shine fa ake cewa halalu ha isabu, halal din tukuna su ne matsala, wa haramu ha iqabu, na haram kan ba a bincike, dukan tsiya za ka sha kawai, ba za ka bata mala'ikun Allah lokaci ba. Dukiyar halal irin su Abdurrahman ibn Auf, irin su Usman ibn Affan, irin su Abu Bakrin da suka tara dukiya ta halal, wadda manzon Allah ya shaida ta halal ce, waɗannan su ne ake zufa ane musu lissafi, balle wanda ya tara dukiya haram. So da haka jama'a, gobe kiyama da ake cewa fa wallahi tallahi ba wasa bace. Mutane kar ku ɗauki duniya a bakin komai. Abiola yana daga cikin mutanen da Allah ya haɗa mishi goma da goma, kaga dai na ɗaya musulmi ne, na biyu Allah ya bashi kuɗi, Allah ya bashi ƴaƴa, Allah ya bashi mata, Allah ya bashi ɗaukaka, amma fa ya fara ne daga entrepreneurship, ya fara ne daga ɗan kasuwanci da za a samu jali 250, 100 kaza, ana kullewa, ana tarawa, ana sawa asusun ƙasa a fasa shi a ga nawa ya taru. Daga haka Abiola ya fara, amma sai da ya zama multi-billionaire. Amma me ya faru? Je ka ga kabarin shi, gidaje nawa aka fafike aka yi mishi kabari, dan wuri ne za a fafike ƴan mita iya tsawon shi, sannan babu wanda za a yi mishi kabari wanda za a dauke shi fa a saka shi haka sulum. In aka gane fadin kirjinka inci 30 ne, in ma kana da kiba kenan, sai a sa 25 saboda a tura ka dan ka zauna sosai kaka karkace, dan in ka shagi dai sai liman ya ce ku sa dutse ku tare. Duk inda iska za ta shiga sai an dode, sannan ana gamawa, sai wasu mala'iku guda biyu su zo masu firgiti su daka maka tsaya, sai su tashe ka zaune, ce man rabbuka wa ma dinuka wa ma za ta kulu fi hadha ar-rajul alladhi bu'itha fikum, ta yiwu an jima za a yi min wannan tambayar a kabari, ta yiwu kai za a yi wa, ta yiwu ke za a yi wa, me ka shirya da zaka bada jawabi? Shi yasa sahabi Amr ibn al-As ya ce wa ɗanshi, idan kuka saka ni a kabari, dan Allah kar ku tafi da wuri, ku zauna ku yi ta'addu'a, ku yi ta'addu'a kamar yadda za a yanka raƙumi a feɗe shi a raba naman shi. Ya ce saboda ina nan ina gwagwarmaya da mala'iku, ya zan ba su ansa, ko kuma kuna can kuna danno addu'a dan abin ya sassauci.
yanzu in suka rufe ka wallahi in sun kyautata ne su baka minti biyar wannan da yayi ka zaka za ce to Allah ya ji kanshi yanzu shikenan wani to dan zauna mana ka kwana ina ba wanda zai zauna ya kwana bi yaron da ya mafarkin karan nan a cikin gidanka sai a waye gari sai a sa mishi gawayi a goshi ba haka ake canfi a haka sai a tafi wurin liman ya mishi katuwar laya wai mafarkin ka ma ba a so a yi sannan kana da dukiya sai kowa ya fara daukan lauya shi yake son fili kaza gidaje na kaza motoci kaza wani kuma sai ya fara shiri yana nan ya fara kirge da zaran an ce mataka ta gama takaba ajiya to yau shi kuma zai tura shikenan an manta da kai gaba daya amma abin takeici kai kuma kana nan duniya fa baka tunanin wancan gurin baka tunanin wannan ranar baka tunanin wannan yanayi su kake ta tunanin ka tarawa sakamakon haka baka yi musu tarbiya ba baka zauna da su ba basu san halin ka ba duk saboda neman duniya shine Allah yake cewa wal tanzur nafsun ma qaddamat li ghadin kowa ya dubi abin da ya aikata dan gobe wattaqullaha kuma kowa ya tsoraci Allah Allah madaukakin sarki ya taimake mu to jama'a kun ji wannan ranar alkiyama kenan sa'annan sai yake cewa la yatakallamuna illa man azina lahu arrahmanu wa qala sawaba babu wanda ya isa magana a wannan rana sai wanda Allah mai rahama yayi wa izini shi ma kuma in zai magana zai faɗi abin da yake daidai ne kawai wa qala ta'ala Allah madaukakin sarki yake cewa wa khasha'atil aswatu lirrahman fala tasma'u illa hamsa a ranar alkiyama sai ka ji dukkan muryoyi duk wani amo duk wani sound gaba ɗaya sai su kasa gawa ga Allah mai rahama kaga duk wannan hayaniya da kake ji wannan yana kada kararrawa wannan hansa din shi yana ringington kaza wannan yana kaza wannan wuri yana kaza